وآتنا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sai gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta 19 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1433, lissafin Nasara 7 ga watan 8, shekara ta 2012. Yau cikin taimakon Allah mun samu damar ziyartar garin Jabilamba Jabilamba akare na'am. An gabatar da nasiha wa ƴan uwa musulmai, sannan mun ziyarci masallaci na Juma'a da ahlus sunna na Jabilamba suke ginawa. Muna addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara taimaka musu. Daga nan mun wuce garin Song, inda ɗaruruwan jama'a suka taru, maza da mata, aka gabatar da wa'azi. Daga nan muka rankayo muka dawo. Allah ka ƙara wa sunna ɗaukaka. Mun ga abubuwa da suka ba mu sha'awa, ashe tuni sunna ta ci Jabilamba da Song ba tare da an sani ba. Allah ka gafarta mana. Ana rama na san mun kammala da suratul Furqan, yau za mu tashi sabuwar sura kar a leda. To me Allah madaukin sarki ya ce?
بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
وأنا سورة أنا كرنت سورة الشعراء. أنا كرنت سورة الشعراء. دومين قرشان سورة تاي مغانا أكام مواقع. مزاين سو دهو كنشن سو. شي أساسي أكي تيمتا سورة الشعراء. سورة الشعراء tana kunshe da ayoyi 227. Malamai sun ce sura ce makiyya. Abinda ake nufi da sura makiyya, kamar yadda muka saba faɗa, an saukar da ita kamin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. Malamai suka ce banda ayoyi kwara hudu a cikinta su kadai ne ba makiyya ba. Da aya ta 192 da kuma daga aya ta 224 zuwa ainihin ƙarshen surar. Wayannan ayoyi guda hudu ko guda biyar su ne waɗanda su ba makiyya ba ne, amma sauran ayoyin surar gaba ɗaya makiyya ne. Malamai sun ce a jerin saukarwa, ba a tartibi na rubutun Ƙur'ani ba, an saukar da suratul shu'ara bayan an saukar da suratul waqi'a. Bayan an saukar da suratul waqi'a, daga nan ne aka saukar da wannan sura. Amma a wajen tartibi na Qur'ani mai girma, ta zama ita ce surar take bin bayan suratul Furqan. Dalili da yasa ta zama tana bin bayan suratul Furqan, saboda akwai munasaba tsakanin darussan da surorin suke karantarwa. Suratul Furqan cikin abinda take karantarwa akwai tabbatar da risalar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ita ma wannan surar ta kunshi wannan. sannan cikin abinda suratul furqan take karantarwa tana nuna taurin kai irin na kafirai da yadda ba sa son gaskiya a bullo musu tanan su sake bullowa tanan to ita ma wannan surar ta yi magana akan wannan sannan suratul furqan ta nuna yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya damu da wannan al'umma ta shari'a ita ma wannan surar ta yi magana akan wannan suratul furqan ta lallashi zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da nuna masa kamin shi an turo wasu annabawa zuwa ga wasu al'ummomi amma al'ummomin suka kare ta annabawan kuma annabawan suka yi hakuri har Allah ya zo da hukuncinsa to ita ma wannan sura ta lallashi zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kuma ba da labarin annabawa da aka turo kamin shi da gwagwarmayar da suka yi da hakurin da suka yi har Allah ya zo da hukuncinsa sannan suratul furqan ta nuna wa al'umma duk wanda ya karyata annabi karshensa shine halaka to ita kuma wannan ta fidda abun dalla dalla gwari gwari yadda waɗanda suka karyata annabin suka karyata shi da kuma yadda halaka ta zama karshensu abinda nake so na nuna akwai manasabobi da yawa tsakanin waɗannan surorin guda biyu shi yasa suka zama suna makwabtaka da juna a tartibi na ayoyin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya sa mu dace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce tasimim Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa da ya ambata sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin tilka wannan qur'ani da ke gabanka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke kunshe da surori da ayoyi to ayatul kitabil mubin ayoyi ne na littafi wanda yake bayyana gaskiya da ƙarya yake bayyanar da shari'a da me da bata yadda za a iya bambanta su kuma dama wannan shine amfanin alkur'ani mai girma a yi wa mutane wa'azi da shi domin su gane shari'a kuma su gane me su gane bata su san hanyar da ya kamata su bi kun ga yadda surar ta bude ya so ya kamata yadda aka fara suratul furqan sai Allah ya ce mai a gaba alarama
la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin
saboda tausayi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abinda annabi yake so kaman jama'a ta su shiryu saboda haka yana wa'azi ba dare ba rana idan ya wa'azi ya wa'azi suka karyata saboda ya san halakar da za ta same su in sun karyata annabi sai ya shiga damuwa ransa ya ɓaci ya rasa inda zai sa kansa sai Allah madaukin sarki ya ce me la'allaka bakhi'un nafsak ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin ko zaka kashe kanka ne zaka yi committing suicide Allah ya kuno mu'minin saboda waɗannan mutane ba su zama masu imani ba haushin ba su musulunta ba ko zai saka ka yi committing suicide ne ka kashe kanka wato a nan gurin ana jawo hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya damu ya shiga halin kakanika yi saboda ya yi wa'azi mutane ba su amince ba iya abinda aka dora masa shine ya yi mai ya yi wa'azi ya isar da saƙon Allah wannan shine aikin masu imani duk inda suke shi yasa ahlus sunna aikinmu shine wa'azi mu koyar da tauhidi mu nuna aqida an gane wannan na'am waɗanda suka zaɓi hanya ta bid'a suka nutse suka dulme a ciki to duk abin da suka yi don fusatar da mu kada mu fusata mu dai mu mai da hankali kan me kan karantar da jama'a ya za a yi jama'a su gane addini shi yasa in kuka lura a baya babu irin sukar da ba yi wa ahlus sunna ba na'am a sa yara suna yawo gari suna waka ɗan izala mugun bawa jakin banzala a nan ne an yayi wannan ko ba a yi shi ba yau ya wuce yanzu yau mutum ya fito yana yi jama'a gari sai su ɗauke shi mahaukaci na'am tafiya ta yi nisa ko ba ta yi nisa ba na fada muku lokacin da aka zo ana wani maulidi a Kaduna, wasu matasa suka wuce cirindo suka biyo ta kusa da gidan shugaban majalisar malamai, wana su a fusatar da yayin zala ne bare a je a tada kura. Aka taho aka biyo ana waka, ana ku zo mu kama gausi a lahira muhuta, gidan da ke da gausi gidan na mummunai ne, gidan da babu gausi gidan munafukai ne. Wai gidan da babu gausi gidan munafukai ne, to gidan da babu sunna fa. To idan irin wannan ya faru kada ku tada hankalinku, kada ku yi me, kada ku tada hankalinku, ku ci gaba da karantarwa. Allah ta'ala ya samu dace. Sai Allah ya ce mai alarama,
inna sha'nu nazzil 'alayhim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
Allah ya ce waɗannan kafirai da suke wahalar da addini ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karka dauka sun fi karfinmu ne, in muna so mu tirsa ta su yi imani da tsiya-tsiya ba za mu iya ba, karka dauka haka. Ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce inna sha, idan muka ga dama in ji Allah, nunazzil alaihim minas sama'i ayatan, aya kwara ɗaya tallintal za mu sauko musu ita daga sama, fa zallat a'naquhum laha khadi'ina, kaga wuyayukansu sun rusuna sun kankan da kai ga wannan aya da za mu saukar. Allah ya ce wallahi in ya ga dama aya ɗaya zai kawo duk kafiran da ke duniya su yi imani, ganin dama sa ne ya sa suka ya bar su suke abin da suka ga dama, ba wai ba zai iya tirsasa su ba ne. A'a, alaran ma an samu matsala da Bani Isra'ila, Annabi Musa ya musu wa'azi, ya karanta a Taura, ya karanta a Taura suka kiji. Sai Allah ya ce bari a dan koya musu hankali, wa idh nataqna al-jabala
fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim, خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
Allah yake ka ambata musu wa izna takanal jabala, yayin da muka babbako dutse in ji Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya tura malaika Jibril, akwai wani katon dutse, dutsen ya fi garin girma, kamar yanzu a samu dutsen da girman sa ya fi jimeta da yola gaba daya. Sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril, je ka ciccibo dutsen ka ɗauko shi. Ƙarfi irin na mala'ika ya ɓaɓɓako dutsen daga ƙasa, ya jijjigo shi, ya zaro shi, ya kinkimo shi. Allah ya ce zo da dutsen saman garin, ka riƙe dutsen. Aka ɗauko wannan dutse aka riƙe shi a saman garin, ga yana lilo a saman garin, mala'ika na riƙe da shi. Allah ya ce ka annahu zullatun, ka ɗauka gajimare ne, ba a garin rana, dutsen ya lulluɓe garin gaba ɗaya. Allah ya ce cikin biyu ku zaɓi ɗaya, ko ku yi imani ko a sako dutsen ya faɗo. Yaya? Ai, ba su tsaya neman ruwan alwala ba, kowa ya faɗi ƙasa yi wa Allah sujada. Malamai suka ce sujadar ma inda za ta baka mamaki, da ido ɗaya suke yin sujada da rabin goshi, ido ɗaya yana ƙasa, ido ɗaya. In ka ga mutum yana shegantaka, kyale shi aka yi. Me aka yi masa? Kyale shi aka yi. Shi yasa Allah maɗaukin sarki ce inna sha, idan muka ga dama, nunazzil alaihim minas sama'i ayatan, aya kwara ɗaya tallintal za mu saukan musu daga sama, fa zallat a'naquhum laha khadi'ina. Wato in aka ce kun miƙa wuya, abinda ake nufi gaba ɗayan ku kun bi, ba wai wuyan ne kawai ya bi ba. An gane wannan? Allah ta'ala ya samu dace. Sai Allah ya ce mai alarama,
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.
الله ما دوكي سركيتي وما يأتيهم babu abin da zai zo waɗannan kafirai min zikirin na daga wa'azi. Allah ya saukar da wasu ayoyi domin a tunatar da su Allah madaukakin sarki, min rabbihim daga wajen ubangijinsu, min ar-rahman daga wajen Allah madaukakin sarki mai rahama. Al-rahma yana cikin shu'ara, baya cikin suratul anbiya. Muhdathin, wani sabon wa'azi ya zo musu a tunatar da su wasu dokokin Allah. Allah ya ce illa kanu anhu mu'ridin, fatifi sun kasance suna masu kauda kai, masu bijirewa. Allah yana nuna mana taurin kan kafirai, za a yi wa'azi a yi wa'azi amma su ki ne su ki ji su kunnen kashi. Wannan ɗabi'a ce tasu. Saboda haka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kai wa'azi suka ki karɓa, kar ka ɗauki abin da zafi, ka yi haƙuri ka ci gaba da yin wa'azin ka dogara ga Allah. Allah mun gode maka. Sai Allah ya ce mai a gaba al-rama,
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
الله يشفي. فقد كذبوا حقيقة سنكريتا أما فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون دسنو ساكمكم أبن دسل كسر جسولين إذ جليل شيء زي زومس إن جاء الله مدوك سركي. Asalin kalmar naba tana nufin babban labari, labarin da zai iya girgiza ƙasa. Wato Allah zai turo musu da wani bala'i, wanda bala'in zai zama labarin maimaitawa har tashin alkiyama, a sanadiyyar ƙaryatawa da suka yi ji Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce mai a gaba larama,
awalam yarau ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim.
Allah ya ce su wayannan kafirai da suke mamaki suna ganin cewa in sun mutu Allah ba zai iya tare su ba. Allah ya ce ba su gani ne zuwa ga ƙasa, yayin da ƙasa take bushewa ta mutu ta koma ƙasashiya. Amma idan muka saukar da ruwan sama sai mu rayar da ita, kam ambatna fiha min kulli zawjin karim, yadda da yawa muka tsirar cikin wannan ƙasa na dangi-dangi na tsirrai masu ban sha'awa, inji Allah madaukakin sarki. Wato kenan ta da mutum daga mutuwa bai da bambanci da raya ƙasa da ruwan sama tsiro ya fito. Idan dai har sun ga wannan ya faru sun gani da idanunsu, to dole su yadda cewa Allah in sun mutu zai tare su. Mun ce halitta ɗan adam bai da bambanci da halitta ciyawa. Mutuwar ɗan adam ba ta da bambanci da bushewar ƙasa. Raya ɗan adam bai da bambanci da ai ruwan sama tsiro ya sake fitowa. Duka iri ɗaya ne, inji Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce mai al-rahma,
inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin.
Allah ya ce cikin lamarin ƙasa yadda Allah yake raye da ita bayan ta mutu ya fidda tsiro, Allah ya ce inna fi zalika la aya, lalle a cikin wannan akwai alama da za ta nuna maka girman Allah. Yanzu idan aka yi ruwan sama ƙasa ta kumbura, tsiron da zai fito daga ƙasar yana da laushi ƙwarai da gaske, ko ba haka yake ba? Amma sai kaga ya fasa ƙasar ta tsage, ya turo wani ƙaton ɓangori na ƙasa ya fito. Ina ya ga ƙarfin da zai iya yin wannan aikin? Waye da za ka ɗauke wannan ƙasar da shi ya turo ta da kansa, ka ɓaɓɓake ta sai ka sake ɗora mashi nan kwashewa zai iya mutu. Amma idan ka ƙyale shi baka taɓa ba, da ƙarfin Allah da taimakon Allah duk noshin sannan haka zai fasa ƙasar duk taurinta, ya ɓantaro ya ɓaɓɓako ya turo ta waje ya fito. Waye wannan? Allah ya ce inna fi zalika la aya amma wa ma kana aktharuhum mu'mini. Allah ya ce duk da haka mafi yawan mutane ba su zama masu imani ba, ba sa ma tsayawa su kalli wannan aiki da Allah madaukakin sarki yake da idan lura. Sai Allah ya ce mai al-rahma,
wa inna rabbaka la huwal azizur rahim.
Allah ya ce wa inna rabbaka, lalle ubangijinka la huwal aziz, Allah ya ce shi ne mabuwayi, ar-rahim mai jin ƙai. Allah ya kira kansa da al-aziz domin ka gane duk taurin kanka baka kai, wato baka saka bijirewa Allah ba, Allah zai iya maganinka. Ya kira kansa da ar-rahim domin ya nuna maka shi mai tausayi ne mai jin ƙai, idan ka tuba zuwa gare shi zai iya gafarta maka. Ku kalli yadda aka haɗa siffofin guda biyu, ga siffar buwaya ga siffar jin ƙai. Siffar jin ƙai da ta haɗu da buwaya sai ta hana buwayar zalunci. Siffar buwaya da ta haɗu da jin ƙai sai ta hana jin kan ya haifar da rauni. Wannan sifofi ne guda biyu, malamai suka ce akwai hikima kwarai da gaske wajen hada waɗannan sifofi guda biyu da aka yi. To daga nan sai Allah madaukin sarki ya yi magana, sai ya ce mai alarma.
Wa idh nada rabbuka Musa an ati al-qawm adh-dhalimin.
Wannan ita ce kissa ta farko da ta fara zuwa wannan sura, wato tarihin gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya, dauki ba dadi tsakanin gaskiya da ƙarya. Sai Allah ya ce wa idh nada rabbuka Musa, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu lokacin da Ubangijinka ya kira annabi Musa. Annabi Musa alaihi salam ya yi gudun hijira daga ƙasar Masar, Fir'auna ya yi declaring ɗinsa wanted dead or alive, ya koma ƙasar Madiyana, ya auro sabuwar amarya mai tsada. Me yasa nace amarya tana da tsada? Sai da ya kiwon tumaki na shekara goma shine sadakin amaryar. Ta yi tsada ko ba ta yi tsada ba? Wannan amarya ce mai tsada. To yanzu gashi ya kamo hanya, zai tafi zuwa ina? Zai ainihin tafi zuwa Masar, ganin gida da ƴan uwa da dangi. Ga amarya ya dauko ya taho tare da ita, wasu malami ma sun ce ta haihu, tana da karamin jinjiri. Sun zo tsakar daji sun bata hanya, ga tsananin sanyi. A wannan lokaci ne ya hangi wuta tana ci, ya nufi wajen wannan dutse. Yana zuwa wajen wannan dutse, a nan ne Allah madaukin sarki ya kira shi. A nan aka ba shi appointment letter ya zama annabi, aka tura shi je yi Fir'auna wa'azi. Malamai suka ce a nan ya manta da matar tasa a daji, ya kama hanya ya isar da saƙon Allah. Amarya wani aiki, sai annabawan Allah. Sai Allah ya ce to wa idh nada rabbuka Musa, ka ambaci lokacin da Ubangijinka ya kira annabi Musa. Me Allah ya ce masa? Ya ce masa ani atil qawma adh-dhalimin, maza ka je ka samu mutane azzalumai, maza ka tafi wajen su. Mutanen da sun yi zalunci biyu, sun zalunci kansu saboda sun yi shirka, sun zalunci bani Isra'ila saboda sun bautar da bani Isra'ila. Ba a taɓa samun wani shugaba a duniya da ya yi ta'addancin Fir'auna ba. Fir'auna ɗan ta'adda ne na ƙarshe, domin matakin da Fir'auna ya ɗauka, duk wani aikin bala'i da ake yi a ƙasar Masar, bani Isra'ila su za su yi aikin. Wannan bai tsaya nan ba, ya rinka yanka ƴaƴayensu. Mace da ta ɗau ciki in a cikin bani Isra'ila take, za a turo dogarawan Fir'auna a ɗauki sunanta da gidan da take da mijinta, ana bibiyar cikin har zuwa sanda cikin zai girma. Da ya girma za a kawo unguwar zoma a haɗa ta da su. Da naƙuda ta zo za a gayyato dogarawan Fir'auna zo, ana jira ta haihu. Da ta haihu, idan ɗa namiji ta haifa a wurin za a yanka a gabanta. Mace ta haihu a yanka ɗanta tana kallo. Idan mace ce sai a barta, in ta girma ta zama budurwa sai a kai ta gidan Fir'auna ya ci gaba da sheƙi a yansa. Idan namiji ne a yanka, haka Fir'auna ya rinka yi musu. Ƙarshe ƴan ƙabilar Fir'auna suka ga matasa masu aikin wahala sun kusa su ƙare. Idan aka ci gaba da yanka jarirai, saura kuma na tsufa, nan gaba aikin wahalar kanwa zai dawo, kansu zai dawo su ƴan ƙabilar Fir'auna. Sai suka zo suka ce dole a ɗauki mataki, mutanen nan an ci gaba da tafiya za su ƙare, ya zama ba maza a cikinsu sai mata, aikin wahala ya dawo kanmu, a samu yadda za a yi. Fir'auna ya ce tuwarin kai ana ɗan yin half time, idan an yanka jarirai shekara ɗaya, shekarar da za ta biyo baya ba za a yanka ba, shekarar da za ta biyo baya sai a yanka jarirai, haka za a rinka yi. A shekarar da ba a yanka jarirai, a wannan shekara aka haifi Haruna yayan annabi Musa alaihi salam. Shi kuma annabi Musa, Allah ya ce a bari sai shekarar da ake yanka jariran, anan za a haifo shi, don Allah ya nuna wa Fir'auna zakaran da Allah ya nufa da cara, ko ana muzuru ana shahu ana shirwa ta yayi. Wannan abin da ake so a nuna wa Fir'auna kenan. Na'am, kaga an azabtar da bani Isra'ila, shi yasa Allah ya kira su da qaumaz zalimin, mutane azzalumai waɗanda sun zalunci kansu kuma sun zalunci al'umma. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama,
qawma fir'aun ala yattaqun.
Allah madaukin sarki ya ce qawma fir'aun, mutanen da zaka je kai wa'azi a zaluman nan fa su ne mutanen fir'auna, ma'ana fir'auna da mutanen shi. Idan ka je abinda zaka ce musu ala yattaqun, ba za su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah ba, wa'azin da zaka je ka musu kenan, inji Allah madaukakin sarki. To yanzu Annabi Musa an zo masa da babban magana, mutanen da suka koro shi suna nema za su kashe shi, ya samu ya gudu da ƙyar ya sha ya bar su. Yanzu yana so ya je lallaba, ba san ya shigo ba, ya ga ƴan uwa ya sake fitowa. Yanzu an ce masa ya kama hanya kai tsaye ya je fada Fir'auna ya fara yin wa'azi. Babban magana ce ko karama? Babban magana ce. Wannan ya nuna ba inda ba a wa'azi, ba inda ko ina ana so a je a yi wa'azi. Ko ina maluma ku rinka shiga ko ina kuna wa'azi, cewa mana local government ku rinka samun time ku yi booking, ku aika masa courtesy visit. Idan cewa mana local government ya ba ku dama za ku zo lokaci kaza, sai ku samu wani shehun malami da alarama ku tafi da shi. Idan kuka je kuka rutsa da cewa mana local government a wa'azi a cikin office, ku jawo ayoyi masu zafi ku kwakwandala masa aka, ku ce ka ji tsoron Allah ka riƙe amanar da Allah ya ɗora maka. Za ku yi mamaki abin yana yin amfani sosai. Gwamna ku rinka samun lokaci kuna booking da His Excellency, ku ce kuna son courtesy visit, da an ba ku sai ku ce. Ya me yake tafe da ku maganar rijiyar burtsatse ne? Ku ce a ran kai dade mun zo mu burtsatsa maka wa'azi ne. Kamin ya gama gyarawa alarama ya fara kawo aya, duk wata aya mai zafi su fadamdaman nan duk ku yi damdama a cikin ofis ɗin ku yi gaba. Dan majalisa in ya zo daga Abuja ya lego, ku je ku yi booking ku ce kuna zuwa. Idan kuka same shi a gida ku masa mai? Ku masa wa'azi. Kuma wannan Allah ya da mun dingi kenan, har mai yan malfan nan sai mun same shi ba mu bari. Muna nan muna bin hanyoyin da suka dace, kuma in Allah ya yarda na'am agaji ya samu riya zauna, kuma in Allah ya yarda ba za mu bari ba sai mun je mun ido hudu, kuma sai an masa wa'azi an isar da saƙon Allah. Allah ta'ala ya samu dace. Sai Allah ya ce mai a gaba,
qala rabbi inni akhafu an yukazzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
To yanzu Annabi Musa Allah ya ce zai samu Fir'auna, idan ya je ya ce musu mai? Ya ce ala yattaqun, shin ba za su kiyaye dokokin Allah ba? Magana babba ce. To yanzu Annabi Musa gashi yana gabatar da complaint ɗinsa wajen Ubangijinsa. Kala, sai Annabi Musa ya ce, rabbi ya Ubangiji, inni akhafu an yukazzibun, ne ina jin tsoro ya Allah kada su ƙaryata ni, wato kada in je in musu wa'azi ya Allah su ce ƙarya nake. Idan na musu wa'azi suka ƙaryata ni kuma, wa yadhiqu sadari, kirjina zai yi kunci, hankalina zai tashi. Mun ce Annabi Musa yana da saurin fushi ko? Idan ya fusata, malamai suka ce zaka ga gashin jikinsa har yana ɗaga alkyabbarsa. Idan Annabi Musa alaihi salam ya fusata, saboda haka yace, ya Ubangiji inni akhafu an yukazzibun, ina tsoro kada su ƙaryata ni. Idan suka ƙaryata ni kuma, wa yadhiqu sadari, kirjina zai yi kunci, ma'ana raina zai ɓaci. Idan raina ya ɓaci kuma, wala yanṭaliqu lisani, harshena ba zai iya sakewa in yi cikakken bayani ba. Domin daga cikin al'adar fushi, jinin ɗan adam yakan tafasa, sai wani tururi ya taso a sanadiyar tafasa, wannan tururin shi yake zuwa ya toka da ƙwaƙwalwa, sai ya dakatar da faculty na tunani, ya dakatar da faculty na ji, ya dakatar da faculty na gani. Wani in ya fusata zai zama ko gani bai, sai fada rami bai sani ba. Wani in ya fusata ana bashi hakuri ma bai jin abin da ake fada. Wani in ya fusata kwakwalwar ma ta kan toshe, ya zama temporary mahaukaci mahaukaci hakan nan. To yace idan har aka bata min rai aka karya tare na fusata, raina ya baci, sai zama harshe na ba zai iya magana dalla dalla yadda za a fahimta ba. Sai ya ce saboda haka ya Allah fa arsil ila Harun, akwai dan uwana yaya na Haruna, ya Allah shi ma ka sanya shi ya zama dan aika, a bayi shi appointment na annabtaka yadda zai taka mun baya mu samu isar da wannan sakon na Allah. Sai Allah ya ce mai a gaba larama,
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
ولهم علي ذنب يا الله وإن متعليكما أقول لي في أكينا دنجنة دسو سنة دون لي في أكينا أقول لي في أن نموسو كامي إمبرغرين سبود هذا فأخاف أن يقتلون يا الله إنا جنس أولنكا دسكشيني ولم يفيني يموسو ودخل المدينة على حين غفلة
من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
النبي موسى شغوا سكين غير مصر ما لم يسكى تيا شغوا دي دي لوكا شنك ايلولا لوكا شنك انا بشنك ايلولا يشغوا يا شغوا سكين غري فوجد فيها رجلين سيسا ممتاني قدابيو يكتتلاني سنة فرا وإن ممتاني دكي فرا قدابيو هذا من شيعته wannan dan kabilar annabi Musa ne yana cikin bani Isra'ila wa hadha min aduhi wannan dan kabilar abokin gaban sa ne yana cikin kibdawa jama'a Fir'auna wasu malamai sun ce shi mutumin Fir'aunan mai yi wa Fir'auna gurasa ne a gida an yi itace kawai ya hango wannan ba Isra'ila yace zo kawai ya dauke wani gingime min dan itace yace sai ya dauka domin ya je ya kai shi kuma yake ba zai dauka ba sai rigima ta tashi tsakanin su karshe abin sai zama fada suna cikin wannan rigima sai ga annabi Musa ya zo fastagatahu allazi min shi'atihi wanda ke cikin jama'ar annabi Musa wato ba Isra'ila kenan sai ya nemi taimakon annabi Musa alal ladzi min aduhi akan wannan wanda yake abokin gaban su wato baqibde dan kabilar Fir'auna annabi Musa yana jin bayani da ya fahimci wannan mutumin zalunci ya zo ya yi sai ya sa baki da ya kuma sai rigima take kokarin ta dawo wajen annabi Musa to a wannan lokaci annabi Musa ya dan fusata fa wakazahu Musa sai annabi Musa ya masa wakazu abinda ake cewa wakazu shine kulli sai dan dunkule hannu haka da ya haka sai bashi boxing to wannan naushi guda ɗaya da ya bashi abun ka da karfi irin na annabtaka yana bashi one blow sai ya zama seven die shine fa wakazahu Musa fa qada alai annabi Musa kan yi ankara ya yi kisan kai kala sai ya ce haza min amali shaytan wannan yana daga cikin aikin shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin lalle shi shaitan abokin gaba ne bayyananne mai batar da dan adam annabi Musa yayi mai anan yayi nadama to daga karshe labari ya bulla cewa annabi Musa ne ya kashe wannan bakinde nan take Fir'auna ya kira mitin na council na gaugawa anan ne aka zartarwa annabi Musa da hukuncin kisa wanted dead or alive kamin a samu annabi Musa ɗaya daga cikin yan council din Fir'auna shi akwai wani mai imani da basu san da shi ba shi ya lallaba yake samu annabi Musa ya bashi liket yace masa ga meeting da aka yi an yi resolving a taro da aka yi na council din Fir'auna cewa za a kashe ka shawarar da nake baka ka gudu ka bar gari to daga nan ne ya gudu ya bar gari ya je can yayi aure zai zo ya ga gida sai aka ce ya taho kai tsaye zuwa wannan fada da ta zartar masa da hukuncin kisa ya wa'azi aure karaman magana ce wannan ko babban magana to shi yasa sai yace walahum alayya zambun ya Allah suna da laifi a kaina akwai abin da na musu fa akafu an ya katulun ina jin tsoron kada su kashe ni ya Allah to ya kai alarma
qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un
ala sai Allah yace kalla aha karka damu basu isa su taba ka ba Allah zai kare ka baka da matsala fadhhaba bi ayatina dan uwan naka da kace a mai da shi annabi an yi appointment ne shi ku tafi tare da ayoyin mu inji Allah inna ma'akum mustami'un lalle mu inji Allah da kai da dan uwan naka da su Fir'aunan da jama'ar da duk abin da zai faru muna tare muna jin abin da yake faruwa inji Allah da wannan ne malamai suka ce tsoro ya kasu kashi uku yanzu ga annabin Allah ya ji me ya ji tsoro ko ba annabin Allah bane annabi Musa yace walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun kenan annabi Musa ya ji tsoro anan ko bai ji tsoro ba annabi Musa ya ji tsoro tsoron da annabi Musa ya ji ya saba wa Allah kenan bai saba wa Allah ba tsoro ya kasu kashi uku akwai tsoro da shirka ne akwai tsoro da haramun ne akwai tsoro da ya halatta wani tsoro ne wanda yake ya halatta shi ne irin wannan tsoron da annabi Musa ya ji wani azzalimi zai cutar da kai ka ji tsoro ka gudu wani azzalimin shugaba zai cutar da kai ka ji tsoro baka saba wa Allah ba ha yanzu da wata kura ba ta kunkumi za ta wusufa ta kofar nan ta dirko cikin taron nan ya za a yi aljarri mufidu mubtada da kabar mubtada za a ringa fita da gudu ko ko wani katon kumurcin maciji ya fasa kai ya tinkari jama'a ya za a yi sai a tsore ta a gudu an saba wa Allah ba saba wa Allah ba saboda wannan shi ake cewa khawfu tabi'a shi ake cewa me khawfu tabi'a irin wannan tsoron ya halatta a musulunci akwai tsoro da ake cewa khawfu shaytan khawfu shaytan tsoron shaytan yaya kafin shaitan yake shi ne ka gagara fadawa wani gaskiya saboda kana jin tsoro ita gaskiya dole a faɗe ta tsoro bai hana a faɗi gaskiya idan tsoro ya hana ka faɗin gaskiya to wannan tsoron haramun ne a wajen malaman aqida tsoro wanda yake shirka shi ne tsoro wanda ake cewa kawfu sirri ka ɗauka akwai wani kulumboto da wani zai iya cutar da kai shi wannan shirka ne ka ɗauka wani boka zai iya turo wani surkulle ya shafe ka wannan shirka ne in ka yadda ko wani malami ya ce da mu za ka ja to bari za ka gani kawai don kai ne zakare kuma hantar ka ta kada jikinka ya ɗaurawa sai billahi lazi tun da malami ya ce zan gani da ganin nake ganin matsala don me ba za ka ga matsala ba baka da imani wannan rashin imani yake kawo wannan rashin me idan kana da imani ka riƙe Allah yoyin yace zaka gani ai sai kai ta makaho kace dama abin da nake nema kenan wai makaho ne aka ce zaka gani yace alhamdulillah to me makaho yake so to amma sai baka san Allah ba da an ce zaka gani shikenan ka rure kai Allah ka kare mana imanin mu Allah ka tsare mana aqidar mu wannan bai bada tsoro na taba gaya muku wani gari da muka je wa'azi wai garin Mayu ne in ka taba mayin a garin in ka shiga bala'i sautsai ya hau kan Mayu kuwa a ranar don muka hau kan mimbari muka yi lugudi a kansu muka musu saitin hamma da gyaran kafureto ranar na yi mamaki har shugabannin kungiya an tsorika don na ce duk mayin da a garin zan kwana duk mayan da ya kuskura ya bari na kai safe ban mutu ba to da safe ku ce Allah ya tsine masa albarka ba mayan arziki bane in dai mayan arziki ne to kar su bari da kai safe na fatatake su muna dawo masauki sai ga shugabanni ana gafarta mallan maganar nan fa mu anan babba ce nace wace magana ni har na manta maganar mai kennan da kai mu fa nan akwai su akwai ma wanda aka ce to Allahu a'lamu amma dai an ce ya ci 101 nace to gani ga alaran ma 101 azura lafiya ko ba zauna lafiya ba na tashi da tsakar dare na rinka furfa matsiya ta ayatul kursiyu wallahi da safe da na tashi ban taba jin karfi a rayuwata kamar ranar ba karye banza ce ku daina bari kawai wani yawon rauni ya sa alkaba ya zo yana wani haka yana muzurai yanzu Allah ya fara tura musu a cikin Allah ya fara mai an gane karya suke yi akwai wani yana nan yana zagayawa a kun gane shi yana nan yana zagayawa mai cewa da azabi dan izala kare azabi kirsa din nan ai idan ba ku manta ba na karanta a jaridar Aminiya ya buga kuma ya yi fili da kafafen watsa labarai da yawa a ciki yake cewa wa maku gwamnan Sokoto idan an zo zaɓe bai isa ya ci zaɓe ba sai ya faɗi a zaɓe za su kare shi saboda ya je Gombe ya je Kuri garin da aka haife ni kenan ya ɗauko Kabiru ɗan gidan Haruna ɗan Koli ya kawo shi Sokoto yana zagin Shehu ɗan Hodiyo a gaban ƴaƴan Shehu ɗan Hodiyo da jikokinsa saboda haka shi yanzu ya yi karama sai wa maku ya faɗi a zaɓe na karanta a jaridar Aminiya abinda ya sa kuka ji na faɗa saboda a jarida ya rubuta jarida ta yaɗu ko'ina daga nan da ya faɗi wannan magana daga ranar wallahi a cikin zuciyata na yi imani wa maku zai ci zaɓe saboda na san sai Allah ya kunyata shi akwai abinda ake cewa karama akwai ihana karama bayin Allah na kwarai masu bin Allah wayanda ba sa cin haram ba sa karban kuɗi hannun arnan yan siyasa a taushe musulunci sai malaman Allah Allah yake bayyana karama a kansu amma duk wanda yake murkushe haram yayi haka yayi haka yayi cuwa-cuwa ya murkushe bai da karama sai dai mai ihana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa muku ya taba tofa ya wa cikin ruwa aka zuba a cikin rijiya rijiyar ba ta da ruwa ta koma kogi mun faɗi wannan hadisin ko ban faɗa ba to sai aka samu wani baduja ne wai shi ma zai yi karama kun san yayi rijiya tana da ruwa sai tofa ya wuyo don ta ƙara ruwa sai Allah ya sa rijiya ta ƙafe domin ya kunyata sai rijiya ta ƙafe wannan shi ake cewa ihana Allah yana yi wa wasu haka na'am da aka zo aka yi zaɓe wanda ya yi karamar ya ce ba zai ci zaɓe ba ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba ina karama aka rama kan lahu sai ƙara yin wata karama sai ce gwamnan jihar Adamawa nan duk a cikin jarida ba gwamnan jihar Adamawa nan Murtala Inyako ya ce ba zai ci zaɓe ba ya ce saboda ya je ya ɗauko Malam Abubakar Gero ɗan gidan masu kama kifi daga Argungu wai ya kawo shi nan garin ya yi tafsiri ya taɓa waliyansu saboda haka ba zai ci zaɓe ba akwai wani mutum da ban ma san shi a ido haka ba Bello Tukur sunan shi yawa Bello Tukur ya faɗi sunan a cikin jarida da sunan sa ƙarara mutum ina jin ko ya tsaya takarar sanata ko wani mai kama da haka sanata ne yanzu ko yace wayannan ba za su ci zaɓe ba saboda sun ɗaure gindi an taɓa waliyansu shi zai yi karama ba za su ci zaɓe ba a jarida ya buga Murtala Inyako ya ci zaɓe ko bai ci ba shi Bello Tukur ya faɗi yana ina yana sanata ya tafi Abuja akramakallahu ina karama magana banza ce da wuce ba wata karama da suke da ita wani canki canki ne kawai sai ka tsume kai wani canki canki yanzu da a ce ya yi sa'a ya canka daidai wa mako ya fadi wannan ya fadi shi ma wannan ya fadi da yanzu ya fito yana cewa shi ya kada su ba Allah ba ko ba haka ba sai sako alkibar sannan mara guga sai zo wajen sabon gwamna ya ce ko sai zai nuna sabon gwamna cewa su suka bashi mulki su suka kada wancan idan ai rashin sa a gwamnan bai san Allah ba shi ma sai yadda ko sai dauka ba ke bada mulki sai dauka shi ke bada mulki kai Allah mun gode masa tunan da ya faɗi wannan magana nayi lacca a Sokoto nayi lacca a Gombe nayi lacca a cikin garin Kaduna sai da lacca ka uku akan wannan matsalan nace jama'a ku rubuta wa'annan mutanen ban san jama'a su suna kaunar su suna da farin jini a jiha su ko ba su da farin jini wannan ba harka ta bace ni ne wa'azi ne ba dan siyasa bane amma dai tunda yace yayi karama shi ke bada mulki ba Allah ba har ya zartar wani zai samu wani zai rasa ya fito karara yayi wa Allah shishigi yayi wa Allah tsaurin ido yayi wa Allah karambani yayi wa Allah ku Allah shine malikul mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair yayi wa Allah ku yace ba Allah yake yi ba shi yake yi tun daga ranar da sai Allah ya kunyata shi Allah ya kunyata shi ko bai kunyata shi ba jarida tana da aji in ya ce ƙarya muke bai faɗa ba ya kai mu kotu in dauko jarida in nuna mu yan izala a saurara mu yan izala ba ma kwamu sai da zakara ba ma kwamu amma kun sai da wuri zai baku mamaki da yake malamin bid'a duk inda malamin bid'a yake sai ka same shi da kwadayin tsiya sai ka same shi da rashin kunya bai da kunya duk inda malamin bid'a yake in ba sa akai ba bayan ya gama yin karama cewa wayannan za su fadi kuma sun ci zabe kana nan wata ran za ka gan shi kuma da rawanin sa yawo haka yana muzurai a ce ya yi ce ya zo mun zo mu ga mai girma gwamna za mu maka addu'a ban gane ba in Allah ya ma tsawon kwana sai ka ji motsi shi ko a nan ko a can ko a wani wuri inda ya karama ba ta ci ba to wallahi in wani malamin bid'a ya maka barazana kana ɗan siyasa wai za ka taimaki sunna wai kawai wani malamin bid'a wani zai ci to idan har kai muna tabbatar maka baka ƙarfin zaɓe Allah ya kunyata su yanzu kowa ya huta yanzu in kana da hankali ma ba su haushi ya ma baki dan da ya ce ba za ka ci zaɓe ba Allah zai ce to kai ne an gama an huta ko ba huta ba shike da an huta ne yanzu da ɗan siyasa ne na gane hanyar samun kujera sai in Allah sai in tsokano realito ya ce ba zan ci ba na huta da campaign ne tabbaci na zama gwamna a ra ya ba ƙarya muka ba abun a fili ya ta yi wannan shi ake cewa kawfi sirri idan suka maka irin wannan barazanar ka tsorita ka zama mushriki ka zama ne mushriki ba a tsorita da wannan ba su da karama da yana da karama ba da gwamna wallahi ɗansa zai ba ko ba zai ba ɗin shi ba da akwai karama ba da gwamna wa zai ba kai ko kuna ji tsoro ne ba za ku faɗa ba yaushe ko karatu za ka yi tafsiri ba za ka yi da kawo ɗan talakawa ya ja maka baki ba saboda kar a san shi sai dai ka ɗauko ɗanka in za a rufe addu'a sai ɗanka in wani taro za a yi ba ka iya wakilta wurin ɗan talakawa cikin almajiranka ya wakilce ka sai ɗanka komi sai ɗanka sai gwamna da ake samun jiran ana samun kuɗi ne wai za ka ce za ka ba ɗan wani ba ka ba ɗanka ba ƙarya ne da kana da karama ƴaƴanka za ka ba wannan kaɗai ya yi sai koya maka hankali kana da hankali mun faɗa muku mu ƴan izala taɓa aƙida hatsari ne kana taɓa ta za mu taɓa ka ba mu ɗaga kafa to wannan shine kashe-kashe na tsoro guda nawa guda uku Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba da ramba
fa ya fir'auna faqula in أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Allah madaukin sarki ce Fatiha Fir'auna kuje ku samu Fir'auna kuje ku samu wa ku samu Fir'auna idan kuka je kuka samu Fir'auna faqula ku biyo din nan ku ce da kai da wa da annabi Haruna da annabi Musa ku ce wa Fir'auna inna rasulu rabbil alamin lalle mu mu biyo din nan muna madadin manzo guda ɗaya ne daga ubangijin talikai shine inna rasulu rabbil alamin malamai sun ce da kalmar rasul da kalmar sadiq da kalmar adu da wasu kalmomi a larabci suna iya daukan jam'i suna iya daukan mufrad suna iya daukan musanna shi yasa aka ce faqula inna rasulu rabbil alamin ba inna rasulani min rabbil alamin ba ko inna rasula rabbil alamin ba sai aka ce faqula inna Idam kama inda annabi Ibrahim yake cewa afara'aytum ma kuntum ta'buduna
qala afara'aytum ma kuntum ta'budun
na'am
antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin
kun ga sai ce fa innahum sai ce aduwwun kun ga hum ai jam'i ne ko amma aduwwun mufrad ne ko ba mufrad bane sai ce fa innahum aduwwun li wannan ya nuna kalmar adu tana cikin kalmomi waɗanda suna iya ɗaukan jam'i suna iya ɗaukan mufrad suna iya ɗaukan musanna ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace to yanzu annabi Musa ya ɗauko saƙo zai nufi ina zai nufi fadar Fir'auna to yanzu ga annabi Musa ya zo fadar Fir'auna malaman tafsiri suka ce annabi Musa ya zo ya zai ga Fir'auna shine aiki balle a masa wa'azi kun san mai mulki in ya kafe ta ganin shi aiki ne wasu malamai suka ce sai da ya shekara guda kamin ya samu isa wajen Fir'auna shekara guda ana bin hanyoyin protocol kamin ya samu ganin Fir'auna amma dai yana ci to ya kai alarama
an arsil ma'ana bani isra'il
annabi Musa yana zuwa ga sakon da ya zo Fir'auna da shi an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ila tare da mu bani isra'ila da kake azabtarwa ka mai da su bayi ka fita sha'anin su ka kyale su ka bani dama in tattara su mu tafi da su zuwa can baitul maqdis ita ce kasar da Allah madaukin sarki ya mana alƙawari saboda haka zan tattara su mu koma can abinda kawai muke bukata a wajenka idan za ka yi imani ka yi imani in ba za ka yi imani ba to ka bar bani isra'ila in ɗebe su 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 yi imani da Allah mu tattare namu ya namu mu yi gaba shi ne an arsil ma'ana bani isra'ila to bari ku ji abin da Fir'auna ya faɗa me Fir'auna ya ce a ranar ma
qala alam nurabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin
wadda bakin Fir'auna sai kalli annabi Musa ce a kai Musa alam nu rabbika fina walida ashe ba mu rene ka ba kana yaro dan karami a cikin mu ba mu rene ka ba ba nan gidan ka tashi ba ba a gaban mu ka tashi ba dama wannan na cikin hujjar dan bid'a kawai da yaro ya tashi yayi karatu ya sha sunna ya koshi wataƙila ma har Madina ya je kan kusa da kabarin manzo ya kwankwado daga gindin maganin ya dawo da ya fara wa'azi sai ka ji wani dattijo ya miƙe ya ce duniyan nan dai ta kusa ta tashi wai ku ga yaron nan dan gidan Alhaji tambayi kwana kwanan nan yaron nan ba shi ne zai miƙe da ce mana muji tsoron Allah wai da dubba tsoron Allah muke ba wai sai yanzu yana faruwa ko ba faruwa wai su mutane ba su yadda a haife ka a gaban su ka taho musu da shari'a ba amma fa da za a haife ka a gaban su a haife ka a gaban su a gidan kara da dangar kara sai kawai ka tafi Lagos buge-bugen neman kuɗi ko Port Harcourt Allah ya baka sa'a ka shako kan wasu nerorin Najeriya masu kauri, ka dawo ka ce a rushe wannan katangar gidan kunnan ta kasa, ka dauko wani engineer da wani wato architect a zo a zana gida irin na zamani a yi plan, ka ce saboda muna so tsoho a shigo da shi cikin gida irin na zamani, tunda dai zamanin nan dai ya shafi kowa da kowa, a rushe a yi plan, a dauko gini irin katangar nan mai kama da ta tsiro ta shiga cikin sararin samaniya, a hada gida ai kanta makanta man dakuna, ga sitting room, ga manyan manyan palo, ga bedrooms, a sa interlocking, a shuka flower, a sa tile da marble da tarazo, ga split air conditioner, ga refrigerator, ga tika tikan ima iman gadaji, ga leather chairs, one seater, two seater, three seater, ka kawo su jinjima jinjiman plus ma television ka daddaura. Sai ka jita suna cewa wannan yaro, yaro dan albarka, kaga yadda ya gina wa tsohon nan gida irin na zamani. Sai can wani tsoho ce, ai ni wannan yaron ku ne ba ku lura ba, billahi lazi tun yana dan karami na fahimci yana da kashin arziki ne. Baya faruwa? To me yasa da yazo da kudi yace zai rushe gidan babansa ya gina mai kyau ya kawo arziki? Ba ku miƙe kun ce ka ji mun yaro dan zamani, wai anan fa aka haife shi, ka ji wai yanzu ya dawo ya ce wannan tsohon gidan na babansa wai bai yi ba, sai dai a dawo a gina. Suna faɗi haka? Ya suke yi? Masha Allah, masha Allah. Sai ka za ka rabu dushe ganta ka. Abin da ba a yadda da shi ba shine dan me kana yaro ka zo da shirya nan ne za a nuna maka cewa kai yaro ne, a ce wannan addinin su addinin yara, duka yara ne, duka yara ne. To na ji duka yara ne, me alaƙar yarintar mu da abin da muka faɗa? Me alaƙa in ni yaro ne? Ai hadisi na karanta, hadisin ma yaro ne. In ni yaro ne aya na ja, ayar ita ma yarinya ce, ban gane ba. Da aka fara haihuwa ka kamin a haifo ni, kana mun gori, kai aka fara haihuwa sannan aka haifo ni, laifi na ne? Laifin waye? Amma dai kun yadda ba laifi na ba ne? To don me za a hukunta yadda laifin da ba nawa ba? Amma adalci kai, in yara sun zo muku da shirya ku rinka karba kamar yadda in suka zo muku da kudi kuke karba. Duk wani tsohon da ka dauko ta tafkeke riga aska biyu, ka dan kunso da wata 20,000 ko 50, ka ce baba ga wannan a dan rage zafi, alamaka albaraka Allah. Amma da ka zo ka ce baba Allah ya ce itaqilla haythu ma kunta, ka ji tsoron Allah duk inda kake, sai ce ka ji mun dan zamani, wai ni zai zo don tsabar rashin kunya nan ya zo zo kai zo kai, wai hadisi zai ja mu ka ji dan zamani, wai kamar ni shekarun nan nawa a ce. Fir'auna yace awa lam nurabbika fina walidan, wannan hujjar bakin Fir'auna aka fara jota, ai na aka fara samuta wajen Fir'auna na aka fara samuta. Na faɗa muku sura tana karantar da mu gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya, inda yadda maƙiya gaskiya suke da taurin kai. Shi yasa an ka zo wa'azi sai ka haɗa da haƙuri, kuma kakka ji tsoron kowa sai Allah in kana wa'azi. Duk wanda aya ta bi ta kansa jefa, walabista fina min umrika sinin, in ji Fir'auna ba mu rene ka a nan gidan kana ɗan ƙarami ba, ka ɗan zauna a cikinmu wasu shekaru? Malamai sun yi saɓani, wasu suka ce shekara 17, wasu suka ce ma shekara 30 a gidan Fir'auna, amma yake cewa walabista fina min umrika sinin, wai shi ne yanzu zaka zo ka ce wai ka zama annabi zaka mana wa'azi, mu za a yi wa'azi? Sai ya ƙara wata magana, mai Fir'auna ya ce
wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin.
Fir'auna ya ce wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, daga ƙarshe mun ma goma ta arziki mun rene ka a cikin wannan gidan, ƙarshe ka aikata aika aikar da ka aikata, wa anta min al-kafirina, kana cikin butulai wayanda aka yi musu ni'ima amma suka zo suka yi butulci daga baya. Mai toya mun mata kai ka kashe shi, mai toya mun gurasa kai ka kashe shi, bayan nan gidan aka rene ka, karshe kai kisan kai ka gudu, tsohon dan kisan kai da ya gudu wayin zai dawo shi ne annabi. Sai gane wato Fir'auna is very dangerous. Wannan magana za ta kama hankalin jama'a ko ba za ta kama hankalin jama'a ba? To kullum idan ka zo kana muqabala da mai wanda bai san gaskiya, idan yayi magana hujjojinsa, yayi attacking ɗinka, ya faɗi ɗaya ya faɗi biyu, to in ka zo ba shi ansa, ba lalle ne ka bi tsarin da shi ya biyo wajen attacking ɗinka ba, kai sai kai wani abu da 'yan boko suke cewa scale of reference. Akwai me? Scale of reference. Dole sai an samu opportunity cost, an samu real choice. Yayin da ya attacking ɗinka, to kai in ka zo ba shi ansa, fara duba cikin manzanninsa wacce ta fi hatsari, fara da ita, don watakila ba za ka samu daman yin bayani duka ba. Ka ga dai kawo rawar wacce ta fi hatsari ko? To fara da ita. Watakila wani bai da lokacin da zai ji abin duka, ana cikin bayanin ne zai tafi. In ka fara da wacce ba ta da matsala sosai, ya dan ji bayanin da kai, amma sai ya tafi da damuwar waccan babbar, to faro da ita. Shi ya fara maganan cewa ya nan suka rene shi yana yaro karami, sannan ya zo ya soke shi da ya kisan kai, wanne ta hatsari a ciki? Ya yi kisan kai. Shi yasa da Annabi Musa ya tashi bashi ansa da wanda ya ta hatsarin ya fara a fara warware wannan tukunna. Me yace masa?
Qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin.
Wato wannan shi ake cewa wato fiqhul munazara, wato science of debate, science of dialogue. Idan kuna tattaunawa, kala sai Annabi Musa ya ce fa'altuha, wannan abin da kace na aikata, ai na aikata shi ne izan a wannan lokaci, wa ana min ad-dallin, ina cikin waɗanda ba su da ilimi, ba su sani ba, ban ɗauka ƙarfi na ya kai idan na je zan dan masa naushi na dadartar da shi zai mutu ba, ban ɗauka haka ba. Lokacin ni kaina ban yi asisin ɗin kaina ba, ban san akwai wani ƙarfi na musamman da Allah ya bani saboda annabtaka ba, dan naushin da na masa wato dan naushi ne kaɗan na in mai da shi baya, ban sani ba, da na sani da ba zan gwada naushin shi ba. Idan wa ana min ad-dallin, wato ina cikin wa'anda ba su san abinda zan aikata ga tasirin shi ga abinda zai haifar ba. Ya wanke wannan matsalar ko bai wanke ta ba? To sai ya dawo ta biyu, sai ce me?
Fa fa'artu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin.
Wato ashe bai gama yi masa bayani ba, yace ban na aikata kuma kai nan take ka kira kai ittifaki a kashe ni, shirin kashe ni da kai, fa fa'artu minkum, shi yasa na gudu na bar ku, lamma khiftukum, yayin da naji tsoron ku. To bayan na tafi inda na tafi, Allah ya san ba da gangan na aikata ba, fa wahaba ni rabbi hukuman, ubangiji na sai bani annabtaka, wa ja'alani min al-mursalin, ya sanya ni cikin manzanni. Shi yasa kaga yanzu na dawo, da ni ba manzan gaskiya bane, ba annabi gaskiya bane, na san kana nema na zaka kashe ni, ya zai in dawo. Ai fita da nake da ita cewa ni annabin gaskiya ne, Allah ne ya turo ni, shi yasa gashi kana nema na ka kashe, na yi gudun hijira a lokacin ba ni annabi bane, ana ba ni annabtaka, aka ce yanzu ummaka wa'azi saboda na yadda Allah ya aiko ni, shi yasa na tako na zo nan inda kake. Duk wanda ke wurin dole ya gamsu. To sai dawo kan matsalar farko, sai ce
wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abbata bani isra'il.
Sai da shi, to kuma gori da kake mun, na tashi karamin ina gidanka, ka ciyar da ni, ka shayar da ni, ka mun ni'ima, to me amfaninta? An abbata bani isra'il, ai ka bautar da 'yan uwana bani isra'ila, ka yanka mana jarirai a cikin jama'a ta sama da jariri 70,000, kai da ka kashe 'yan uwana guda 70,000 dan ka bani tuwo gwaninta kai? Yayi gwaninta? Kai da ka maida 'yan uwana da dangina suka zama laborori, duk ginin ka suke yi, duk aikin wahalar duniya ka maida su bayi, dan ka bani dakin kwana, ka bani tuwo, ka saya min riga ni kadai, dangi na da ƴan uwa na duka ka azabtar da su, ka bautar da su, wata gwanin ta kai? Ana yasa karci har yanzu sunan ka azalumi cutar mu kai, ko ba cutar ba cutar su. To Annabi Fir'auna fa ya ji maganar nan tana da matsala. Wannan wani ilimin mutum ne, in ka faɗa masa ɗaya ya faɗa maka uku, in ka ce kula ya ce cas. Fir'auna yanzu dole ya dawo a tattauna abin da ya kamata a tattauna, wannan kewaye kewayen ba zai yi ba. To ya suka yi a wannan lokaci ana rama.
Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin.
Qala fir'aunu, nan take sai fir'aunu yace wa ma rabbul alamin. To naji ka ce inna rasulu rabbil alamin, ko mu yan aikan rabbul alamin ne. To yau ma rabbul alamin menene rabbul alamin ne? Ka ji tambaye mulakanci wa ma rabbul alamin, menene rabbul alamin ne? Rabbul alamin nan naka da me aka yi shi? Da ita ce aka sassaka, ko da tabo aka yi shi, ko na zinari ne, ko na azurfa? Wato saboda ya riga ya fada wa mutanansa cewa shine Allah. To an ce akwai wani Allah, bari ya dibibitar da hankalin mutane, to menene kai kuma Allah naka? Wannan ya kai sa Annabi Musa ya fasata. To Allah ya daure masa zuciya yadda ba zai fasata ba. Sai Annabi Musa ya bashi ansa. Wace ansa ya bashi?
Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
Ana nan take Fir'auna sai yace rabbul alamin, nan da nake magana akan sa shine rabbus samawati wal ardi, ubangijin samai da kasa. Ko kai ka halicci sama? Ai kowa zan ba shi halicci sama ba ko? Domin akwai tsofi wanda sun fi Fir'aunan shekaru, sun san kamin a haifi Fir'aunan saman tana nan. Look, in ka zo kana dialogue da maƙiyin gaskiya, to dole sai ka zama very brilliant. In za ka yi challenging ɗin shi, sai ka jefo magana da bai iya tare ta. Ya ce rabbus samawati, ubangijin samai, wal ard, da ƙasa. Fir'auna ya san san da ya zo duniya ya samu wannan ƙasar, tsofaffin gari sun sani, sun san kamin a haife shi ƙasar nan tana nan. To waye yi ta? Annabi Musa ya ce wanda ya samanye ƙasar shine rabbul alamina. Wa ma bainahuma, da abin da ke tsakanin sama da ƙasa, Fir'auna yana ciki ko bai ciki? Kenan cikin hikima ya nuna wa mutane cewa ubangijin da ya halicci Fir'auna. Ya ce amma in kuntum muqinina, in kun kasance masu sakankancewa, nan ne za ku gane wannan abin da na gaya muku. To ya aka yi alarama.
Qala liman hawlahu ala tastami'un.
Annabi Musa yana faɗa wa Fir'auna wannan magana. Fir'auna ya fahimci magana za ta kama hankalin waɗanda ke zaune suke saurare, domin fada ta gama cika. Sai wayo zuwa gare su. Qala liman hawlahu, sai Fir'auna ya ce wa fadawansa da manyan mukarrabai da ake zaune a fada ta cika. Sai ya ce ala tastami'un, ba ku ji maganar da wannan yake faɗa? Wato ya shashatar da magana, ya mai da shi kamar wani bitana. Ala tastami'un, ba ku ji abin da yake faɗa? Wai wani rabbul alamin ne, ubangijin samai da ƙasa, ko kun taɓa sanin wani Allah ba ni ba, in ji Fir'auna? To yanzu ya shigo da jama'a cikin tattaunawar ko? To Annabi Musa sai kalle su, sai faɗa musu wata magana.
Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Kala sai Annabi Musa ya ce rabbul alamin nan, rabbukum shine ubangijin ku, ku da kuke raye yanzu. Wa rabbu abaikumul awwalin, kuma ubangijin iyayenku na farko, kakanninku da kakannin kakanninku, duka shi ya halice su. Ko kadara ma kunya da ku Fir'auna ne ya halice ku, to amma Fir'auna ne ya halice babanku, tunda babanku ya girmi Fir'auna. Fir'auna ne ya halice kakanku, tunda kakanku ya girmi baban Fir'auna. To rabbul alamin shi ne ubangijin ku, ubangijin iyayenku na farko. Fir'auna bai daddara ba, sai ya kara wata magana. Me ya ce?
qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun
qala sai fir'aun yace ya kalli mutanen sai yace inna rasulakum lalle manzon ku nan alladhi ursila ilaykum wanda aka aika muku kin shi banda shi yace lamajnun yace kai babu shakka mahaukaci ne yau ba mahaukaci ba ku ga ya fara wuce gona da iri ba yana cewa wai ubangijin ubanninku da ubannin ubanni ba zagin ku yake yi ba yanzu ba mahaukaci ba mutum zai same ku masu mutunci ya rinka cewa rabbukum wa rabbu abaiku yanzu ya ce wa annabi musa ne mahaukaci ko to annabi musa sai da ya rama mai annabi musa ya ce mishi
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون
النبي موسى يتي كسول على كوشي قال سيتي رب المشرق رب العالمين الذي يكون شيني أبنجز مهودا لنا والمغرب دم فعدا لنا wama bainahuma da abin da ke tsakanin mahuda rana da mafada rana kamin a haifi fir'auna rana na fitowa kamin a haifi fir'auna rana na faduwa wannan da ya tabbata ba fir'auna ke wannan aikin ba tunda kamin a haife shi ma ana yi to ubangijin da ke mallakar mahuda rana da mafadarsa wama bainahuma da abin da ke tsakani shi ya aiko ni ce in kuntum taqiluna naji ne kun ce mahaukaci ne to ko in kuna da hankali za ku yadda da abin da na faɗa nan in suka ce ba su yadda ba sun zama me eh kenan ya rama a cikin hikima ba su gane ba to ya ce ana rama
qala la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin
to ku saurara ku je yanzu basira fir'auna ta tsaya ya gane yanzu da dialogue abin ba zai yi ba dama duk sanda ake makabala mutum hujjarsa ta kare to bala'i zai dawo ko bala'i zai dawo wannan yasa ahlus sunna ko gaba sa fada ko san me yasa ahlus sunna ba sa fada saboda suna da abun fada amma wanda bai da abun fada shike me shike fada da ka takura mutum ba aya ba hadisi ba hujja ya yi 'yan kwatance-kwatance ya ɗan yi misali ya ba da misalin madubi ya ba da na raƙumi ya duka yi bayani an gari duk kwatance-kwatance da misalce-misalce sun gari to a lokacin bala'i zai fara da tun da abin ya zama haka billahi lafi ko sama da ƙasa za ta haɗu a sama tana can sama ƙasa tana nan ba za su haɗu ba kuma himin ba da gaskiya ita gaskiya ba a daina farin sama tana can sama abunta ƙasa kuma tana ina tana nan ƙasa amma za a daina faɗin gaskiya ba za a daina kai fir'auna sai kalli annabi musa ya ce la in ittakhadhta ilahan ghayri idan ka kuskura kace za ka rike wani abun bauta ba ni ba to la aj'alannaka min al-masjunin zan sanya ka cikin prison wato prisoners zan sanya ka cikin 'yan gidan kurkuku ma'ana zan kai ka kurkuku yanzu hujja ta kare ko ba ta kare ba yanzu ya dawo da me za a yi amfani da ƙarfi da bala'i za a yi amfani shi yasa ya fara barazana yanzu malamai sun ce kurkukun fir'auna da fir'auna ya kai ka kurkukun sa ƙara ya kashe ka ya ci sauƙi suka ce kurkukun fir'auna wata rijiya ce mai zurfin bala'i ƙarƙashin ƙasa ga zurfi ga duhu dama da an kamo ɗan gidan kurkuku an kawo shi ciki za a jefa sai a mai da katin dutse a dora a kai ba abinci ba ruwa ba iskar shaƙa ga zafin bala'i haka zai zauna a ciki har ya kumbura ya fashe ya mutu a ciki ga tsutsotsi da kayan bala'i saboda fashewar da ya ga wari sai a sake ɗauko wani a ƙara jefawa ba mutumin da ake sa shi kurkukun fir'auna ya fito in an jefa ka to bala'in da ke ciki kawai ya ishe ka shi yasa yake la'aj'alannaka min al-masjunin to dake wato annabi Musa yana da basira very brilliant saboda kaifin kwakwalwa ta annabi sai ya gane cewa fir'auna zai ta'addanci akan sa ko to bari ya tsokano wata magana da zai jefa masa matsala ta addancin ya gagara sai ya fadi wata magana sai ce mi
qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin
qala sai annabi Musa ya ce a zaka jefa da gidan kurkukun awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wata hujja bayyananniya wacce kowa zai gane da gaske ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni ko na zo da wannan ma za ka kai ni kurkuku to yanzu ya samu matsala ana idan yace zai dauke shi ya kai shi kurkuku jama'a za su ce kai gaskiya ba ai gaskiya ba ba ai adalci ba mutumin nan fa yace zai kawo hujja da kowa zai gamsu dan me ba a jira ya kawo ba ya jefa masa matsala ko bai jefa ba zai samu baraka cikin al'ummarsa wannan ita ta kullu Fir'auna kai Fir'auna ya jawo manyan mukarrabe ya ce ya za a yi suka ce ran kai dade mutumin nan ya tsokalo matsala in ka kashe shi yanzu jama'a za su ce ka kashe shi yana da hujja za ka samu matsala akwai matsala to ya kai a wannan lokaci Allah rama
qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin
Fir'auna bai da zabi kala sai ce fa'ti bihi zo da hujjar ta ka bayyana niyyar da kace zaka zo da ita in kunta min as-sadiqin indai kana cikin masu gaskiya fiddo ta a gani Fir'auna a lokacin yana ganin ko me aka zo da shi zai samu dabara da zai murkushe abu bai san za a zo masa da abin da ya wuce hankalin shi ba to ya kai Allah rama
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ
فَأَلْقَى عَصَاهُ akwai wata sanda a hannun annabi Musa annabi Musa sai jefa sandarsa Allah ya ce فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ sai ga sandar ta zama wani irin murtukekin maciji kuma macijin gashi nan kiri da muzu a bayyane kowa ya gani ya san maciji ne in kana duba littafin tafsiri suka ce macijin kato ne da ya miƙe haka sama sai da ya tsayinsa ya kai mil ɗaya ya za ka da irin wannan maciji ya fasa kai ya ɗan tintaro Fir'auna Fir'auna ya ja kujerar sai ja da ba kun san abin da yake ba da mamaki a ƙa'ida maciji in ya girma sosai bai iya tsalle in maciji ya nauyi sosai shi ya sa mesa idan ta girma sosai ba ta iya tsalle to shi wannan maciji murtukeke ne Qur'ani bai ambaci girman macijin ba magana ce ta malaman tafsiri amma an kira shi da Su'ban maciji ne ƙato to amma abin da yake ba da mamaki gashi ƙaton maciji amma tsalle yake irin tsallen da ƙananan macijai suke yi shi yasa Allah ya ce falamma ra'aha tahtazzu
falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib
falamma ra'aha yayin da annabi Musa ya ga wannan maciji can inda aka fara nuna masa